Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da numar da lullu da kuma niyyar muryar arewa zama a iya kama mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 4 ga watan Yuli. Za ku ji yadda kura ke ci gaba da tashi game da shari'ar da ake ma shugaban majalisar dattawan Najeriya. Za kuma ku ji cewa gwamnatin jihar Borno ya karyata cewa da wasu ke yi wai gwamnatinsa ta karɓi kuɗaɗe da dama daga kungiyoyin ƙasashen waje da ma na cikin gida da sunan ƴan gudun hijira. Kuma kamar kowace ranar Litini, Salihu Garba na tafa da shirin sana da rashin tayi akan bar arha. Sannan muna tafa da nasiha albarkacin watan Ramadan da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma masu saurare kuka aiko mana, amma fa duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce yana cike da bakin ciki kan rashin mutunta rayin bil'adama da waɗanda suka kai hari a Bagadaza suka nuna harin da aka kai jiya Lahadi a babban birnin ƙasar Iraqin wanda ya halaka mutum 124 da jikkata 186. Galibin mace-macen sun auku ne sakamakon harin bam da wata babbar mota da aka dankara na kiyoyi kuma ta tashi da tsakar dare lokacin da mutane suke hada-hada a wata gunduma da ake kira Karada. Wannan shine hari mafi muni a birnin cikin wannan shekara. Hari na biyu ko ya auka wani yanki a arewacin guri da ake kira Sha'ab. Babban sakataren ya yi kira ga mutanen Iraki su guji yunkurin yada jita-jita da tsoro wanda zai iya raba kawunan al'ummar kasar. A halin da ake ci kuma kafofin yada labarai a kasar Saudiya sun ba da rahoto yau Litinin cewa wani mahari ya tarbatsa kansa kusa da karamin ofishin jakadancin Amurka a birnin Jidda da ke arewacin kasar.
Kasar Bangladesh ta ayyana zaman makoki na kwanaki biyu bayan da wasu mayakan sa kai bakwai suka kashe mutane 20 da suka yi garkuwa da su da 'yan sanda biyu bayan da suka kama su na tsawon sa'o'i 11 a wani gidan cin abinci a wata unguwar masu hali. Kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin. Ya zuwa yanzu ba a tabbatar da wata dangantaka tsakanin maharan da kuma ita kungiyar mayakan sa kanta ISIS ba. Tunda dai wasu jami'an gwamnatin kasar suka karyata cewa da hannun kungiyar ISIS a harin. Ministan harkokin cikin gida na kasar Asaduzzaman Khan ya faɗa jiya Lahadi cewa maharan bakwai waɗanda aka kashe 6 daga cikinsu ba su da wata nasaba da kungiyar ISIS. Ya ce sun zama 'yan tsageru ne a cikin kasar ƙarƙashin wata ƙungiyar da ake kiranta Jama'atul Mujahidin Bangladesh ko JMB a taƙaice, wacce aka haramta a ƙasar fiye da shekaru 10 da suka gabata. Khan ya ce dukkan maharan sun yi karatu kuma sun fito ne daga gidajen masu hali. A halin da ake ciki kuma an kama wani ɗan shekaru 18 da haihuwa kan zargin yana kitsa maƙarƙashiya na kai hare-hare a gine-ginen gwamnatin jihar Arizona da ke kudu maso yammacin Amurka.
A siyasar Amurka, jigajigan jam'iyyar Democrat suna hasashen cewa ba za a tuhumi 'yar takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar mai jiran gado wato Hillary Clinton ba, saboda ta yi amfani da na'urar karɓa da kuma aikewa da sakonnin email na ƙashin kanta wajen tafiyar da ayyukan gwamnati a matsayinta na sakatariyar harkokin wajen Amurka ta farko a gwamnatin shugaba Barack Obama. Abinda ba zai faru ba kenan, inji Senator Cory Booker daga jihar New Jersey lokacin da yake magana jiya Lahadi cikin shirin tashar talabijin ta CNN. Wannan abu ne da nake gani zai yi wahala ainu a ce ya faru. Takwaran aikinsa Sherrod Brown shi ma ya furta haka cikin wani shirin talabijin jiya Lahadi. Sashi faɗi ya ƙaru ainin bayan da Mrs. Clinton ta gana da jami'an FBI fiye da sa'o'i 3 ranar Asabar. Wannan gana za ta kasance matakin kusa da ƙarshe kafin ma'aikatar shari'a ta fito da matsaya kan ko za ta tuhumi tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka da karya doka. Wannan mataki ne da nayi ta tun cikin watan Agustan bara, Mrs. Clinton ta faɗa cikin shirin MSNBC. Yayin da Mrs. Clinton take kokarin tarfa ruwa kan batun wanda ya kicinyewa mutumin da ake sa ran zai kara da ita zaben kasa mai zuwa, wato Mr. Trump na jam'iyyar Republican, ya yi amfani da sashin sa dandalin Twitter, yace ba za ta sabu ba, ce wai hukumar FBI ba za ta tuhumi Mrs. Clinton ba, abinda ta yi ya karya doka.
To kada fa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau Litini, Amurka take bikin cika shekaru 240 da samun yancin kai daga Ingila, inda a yau za a yi fareti da bukukuwa ciki har da wasan hasken wuta a duk faɗin ƙasar. Shugaban Amurka Barack Obama zai karɓi wakuncin sojoji da iyalansu, inda za su gana wasu su ga sanama, har wasu mawaka Kendrick Lamar da General Mona za su taya maharalta shakatawa. Idan ba a yi ruwan sama kamar yadda aka yi hasashe ba a daren yau, maharalta bikin na fadar White House za su samu damar kallon wasan hasken wuta da za a yi a dandalin taro na ƙasa da ba shi da nisa daga fadar ta shugaban Amurka. Amma jigon a wannan bikin yana nan a ɗakin adana kayan tarihi na ƙasa, wanda shi ma ba shi da nisa daga fadar White House, inda kasidar ayyana yancin kai da Thomas Jefferson ya rubuta ke ajiye. To an sha labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zango kan batun shari'ar da ake ma shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Bukola Saraki, wanda a kansa ne ma sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Babacir Lawan ya musanta zargin bita da kulli da Sarakin da mataimakinsa Ike Ikwemadu suke ma gwamnati. Ga dai wakilinmu a Adama Ibrahim Abdul Aziz da cikakken rahoton.
Fazanta wasu da manema labarai a Yola, sakataren gwamnatin tarayya ya ce abin mamaki ne ma da wasu ke tunanin cewa akwai bita da kulli a zargin da ake wa Sarakin da kuma mataimakinsa.
Gwamnatin tarayya ba ta da ra'ayi da wannan batun. Senatoci su suka yi zargi, suka rubuta petition ma police a July 2005 cewa dokan da aka amfani da shi aka yi zaben shugabannin majalisa ba ita ce an canja. So suna so police su investigating su hukunta wanda suka yi. Police suka gama aikinsu suka tura ma attorney general.
Ta musa zargin kan cewa gwamnati shugaban Najeriya shi ke musu bita da kulli.
Wannan kuma neman hujja ne. Hujja maimakon su je kotu ta yanke hukunci sai ta ba mu laifin da ba namu ba ne. So wannan tsakaninsu ne.
Tun dai hawan Saraki shugabancin Majalisar Dattawan ake ta sato kasa kazi a tsakanin bangarorin biyu, batun da wasu ma ke danganta da tafiyar hawainiya a fannin tafiyar da gwamnatin kasar. To ko mai masharanta ke cewa game da wannan sato kasa kazin? Alhaji Zubairu Idris Abdrov, tsohon ɗan jarida ne a kasar, na mako ganin akwai abun dubawa a wannan lamari.
Wato wani abu ne wanda ya faru idan ka duba cewa lokacin da aka zaɓi wato Amir Wazir Tambuwal a matsayin shugaban majalisar wakilai, za ka cewa jam'iyyun adawa su ne suka haɗa kai da waɗansu na jam'iyyar da ke mulki a wancan lokaci aka zaɓe su a matsayin shugaba. Suka ce bai kamata ba a ce jam'iyyar da ke mulki ita ce za ta ce ga wanda zai zama shugaba. To wannan tsari ne ya ci gaba. Ita majalisa tana ƙoƙarin tabbatar da ƴancin cin gashin kanta ne.
Shi ma wani mai fashin baki kan harkokin majalisa, Dr. Ahmad Bawa Bello, na ganin ko ba komi wannan ci gaba ne a fagen demokradiyyar Najeriya.
A siyasa yadda muka faɗa tun da fari shine ana da bambancin ra'ayi, don haka ba dole bane abinda shugaban ƙasa yake bukata a koyaushe zai same shi yadda yake so, sannan kuma ba dole bane su ɗan majalisa abinda suke so su ma za su samu.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahima kafin mu ci gaba ga wannan.
Yeah.
To, ‘yan matan Somalia mun gode ku dakata haka, sai kuma jihar Borno, inda gwamna Kashim Shattima ya ƙaryata zargin cewa gwamnatinsa ta anshi maƙudan kuɗaɗe daga ciki da wajen Najeriya da sunan ‘yan gudun hijira. Haruna Dauda, gare ka.
Gwamnan jihar Borno Hurabul Kashitima ya ƙaryata rahotannin da kafafen yaɗa labarai ke yaɗawa na cewa gwamnatinsa na karɓan kuɗaɗe daga ƙungiyoyin ƙasashen ƙetare da ma na cikin gida don kulawa da ‘yan gudun hijira da ke sansanoni daban-daban a faɗin jihar. Gwamnan ya da bayyana hakan ne lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai a garin Maiduguri bayan dawowarsa daga babbanin tarayya Abuja. Ya ce sai dai irin waɗannan hukumomi ko kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu da cikin gida da na waje na baiwa ‘yan gudun hijiran tallafi na kayayyakin abinci da magunguna da kuma wasu kayayyakin karatu. Ya ce na san mutane za su sha jinin jikinsu idan suka ji sabanin rahotannin da ke fitowa na cewa gwamnati na karɓan irin waɗannan kuɗaɗe na ƙasashen waje da ma na gida Najeriya. Ya ce tunda muka ɗare kan karagar mulki a shekarar 2011 har zuwa rana mai kamar ta yau, gwamnati ta karɓi naira miliyan 345 ne kawai a matsayin taimako a cikin shekaru biyar da suka gabata. Yace naira miliyan 345 ba zai isa ya ci da ‘yan gudun hijira ko da na wata guda ba ne. Yace tsohuwar gwamnatin shugaba Goodluck Ebele Jonathan na Najeriya ta ba su naira miliyan 200 wadda kuma shine kawai abin da suka samu a wancan lokaci. Kuma ma a lokacin ne gwamnatin tarayyan ta baiwa jihar Adamawa naira miliyan 150 da kuma makwabtan mu jihar Yobe su ma naira miliyan 150.
Even after the Barra crisis there was an approval from the Federal Executive Council.
Yace ko bayan rikicin da aka yi na baga, gwamnatin tarayyan ta amince da naira biliyan 1 da kuma miliyan 1 don sake gina garin Baga. Amma ko da muka nemi a bamu wannan kuɗi, gwamnatin tarayyan ta hana. Kowa na iya zuwa ya bincika ya tabbatar ko an bamu wannan kuɗi ko ba bamu ba. Yace akwai wasu jihohi da suka taimaka mana da wasu kuɗaɗe da kuma wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda idan an haɗa da naira miliyan 200 da gwamnatin tarayyan ta bamu shine zai bada naira miliyan 345 da kuma naira 100,000. Yace mun samu tallafi da dama daga wajen wasu ƙasashen ƙetare sai dai babu ɗaya daga cikinsu daga cikin irin waɗannan ƙasashen Turai da suka bamu tallafin kuɗi kai tsaye ga gwamnatinmu. Amma na san cewa sun ka tallafi kamar na kayayyakin abinci da magunguna da dai wasu abubuwan buƙatu yau da kullum.
So I don't really know why this issue of Borno collecting billions.
Gwamnati yace to ban san dalilin da yasa wannan batu na fitowa na cewa gwamnatin jihar Borno ta karɓi biliyoyin daloli don ci da ‘yan gudun hijira.
The last time the name was applied to the Borno Center.
Yace tun a ranar 18 ga watan Fabrairu ne dai hukumar samar da agajin gaggawa ta nema ta yanke samar da abinci ga gwamnatin jihar Borno, wanda kuma mun san cewa a baya ba haka suke ba, sai dai ta iya yiwuwa an fuskanci wani matsala ne saboda yanayin yadda ake tafiyar da al'amura. Gwamnan ya kuma amsa tambaya kan batun karkata abinci da ake zargin wasu hukumomi na yi a jihar.
So I want the police and the SSS to conclude their investigation.
Yace na umarci hukumomin ‘yan sanda da na ‘yan sandan farin kaya wato DSS da su gudanar da bincike akan wannan faifan bidiyo da ke yawo wanda ke nuni da cewa ana canza buhuhunan abinci wanda kuma ake zargin cewa ana shiga da su kasuwa ne. Yace don haska kammala wannan bincike za mu tabbatar cewa mun yi adalci. Gwamnan yace sun ma soma wani shiri na baiwa ɗan gudun hijira abincinsa ya dafa kuma shi da kansa da iyalansa, wanda kuma suna ganin cewa hakan zai kawo ƙarshen irin waɗannan matsaloli ake fuskanta. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida ɗan mutan biyu yanzu kuma bari mu koma gefe guda. Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an sha ruwa lafiya an kuma wayi gari lafiya. To har yanzu muna kan kasafin kuɗi da batun sake gina tattalin arzikin Najeriya. Ba tare da ɓata wani lokaci ba ga yadda firar ta ci gaba.
Dr. Usman, me yasa kake ganin siyasa ta shige mana cikin wannan batun kasafin kuɗin nan ne?
Kasafin kuɗi dai ‘yan majalisa ke bada, kamar yadda Malam Shaw ya faɗa, babu yadda za a yi gwamnati ta kashe kuɗi idan ‘yan majalisa ba a kai musu ba, ba su tsaya sun muhawara ba, sun tace, sun yadda, sun rattaba hannu, sun yadda cewa doka ne a cire wannan kuɗi a kashe a adadin lokaci. Kuma na ji daɗi ya nuna cewa duk wani kasafin kuɗi yana da lokacinsa, kuma ya manta ne sanda ma aka saki wannan kasafin kuɗin ba an ce zai aiki ne 100% ba, kusan kashi 30 ko 35 aka ce akasarin ma'aikatu suka ce za su yi, ko da sun samu kudin za su iya kashewa saboda rashin lokacin. To saboda haka talakama bai ga komai ba, saboda da wahala a ce kudi sun fito, an yi hada-hada, an yi aiki, mutane sun samu wani sa'ida, saboda akasari ba za su kashe kudin nan 100% ba.
Shekara ta yi rabi
yanzu. To duk da haka kudin nan ba za su kasu ba yanda ake tunani. Amma akwai wasu irin muhimman wurare wanda ya kamata a kamar mutum ne ya suma a zumbuda mai wani irin allura wanda za ta dawo da bugun zuciyarsa za ta tafi, sai ta dan dawo tana dan barbar. To ya kamata a ce an sami irin wa'innan sectors din, an zuba, an nuna da gaske ake, saboda ƴan ƙasa su samu sa'ida. Kuma wannan ya danganta ga economic team din shi president da masu ba shi shawara, wanda naga kaman ba su a ƙasa, ni ban gansu ba.
Babu ƙwararru,
babu
fannin tattalin arziki.
Ai gashi malam Yushau zai gaya miki, dan shi kundin tsarin mulki bai ce duk gaskiyan shugaban ƙasa, duk riƙon amanansa ya tsaya daga shi sai tsirarin mutane zai aiki ba. Ya ba shi daman cewa ya kawo mashawarta, ni ban gansu ba. Ya ba shi daman cewa ya tada wani irin economic team, wato wanda za su ba shi shawara yanda za a fito da ƙasa daga ukuba da take. Ina Marshall Plan din na gwamnatin nan? Ina Marshall Plan din na APC? Ba mu gani ba. To wa irin wannan rudani yana nan tsakanin masana da wato irin wato muhawara da suke na cewa mu ba mu ga wani abu a ƙasa wanda suke kawo shawara ba, ko wani blueprint, ko inda aka nufa. Inda ma aka nufa ba a san inda aka nufa ba. To wannan yana ɗaya daga cikin tsaiko da aka samu a Najeriya, komai ya tsaya chak, babu wani abu da yake tafiya. Idan da dama su wanda suke kusa da shugaban ƙasa su cire tsoro, su sa tsoron Allah a gabansu da tsoron ƙasa, su je su same shi, su zauna da shi, abubuwa da ba sa ci gaba su gaya mai gaskiya, ya ji, ba sai a rediyo ba, da yanda ya ce yana jin rediyo, yana ganin jaridu, yana gani a television, yana ganin mutane suna wahala. To a me kake yi? Me kake yi? Saboda haka mutane ba sun zabe shi bane ya ji wahalansu ko ya ga cikin ukuba da suke ciki. A'a, sun zabe shi ne saboda ya gazar-gazar da kuzari da karsashi irin nashi, da yadda da aka yi da gaskiya da yanda yake da shi. Ya nemi mutanen da zai dankawa amana, ya kyale su su yi aiki, kuma ya dauki shawara nagari, kuma ya su daina tsoron ba shi shawara, su gaya mar gaskiya. Idan ya ki su aje aiki su tafi mana, me suke jira? To saboda haka duk gwamnati a rayuwa ba ta tafiya ga kai ka shiga cikin gwamnati ko kana tare da wani amma ka kasa gaya mishi gaskiya saboda kana tsoron shi, ko kuma a ce a maganan nan kada ka yi ta, kar ma ka taso da wannan maganan. To kin ga anan ba kasan ake so ba kenan. To ya kamata a ce duk shugaba na duniya gaba daya da annabawa sun samu masharwata da sahabbai wanda suke gaya musu, wanda kuma suke daukan gaskiyan nan su amfani da shi, shine aikar sashin shugaba adali.
Dr. Sadiq Umar Abubakar Gombe, wannan fannin ka ne aka tabo yanzu na kwararre a harkan zamantakewa da kuma sauransu, musamman ma fannin siyasar. Yaya kake ganin shugaba zai dan dau mataki ne na magance waɗannan bukatu da aka ambata a yanzu?
To wato kamar yadda jawabai suke gabata dai, kuma na hakika akan wannan al'amari da muke magana akan sa, shi shugaban nan a gaskiya yafi kowa sanin irin yanayin zuwan da yi. Wannan shekara karo na 16 da yake hubbasa da yunkuri akan neman jagorancin kasar nan a matsayinsa na mai kishi na kasa da kishin talaka da son ganin ya fidda kasa a kangin da take ciki, don duk cikin shekarun da muke magana ana cikin wani yanayi a kasar nan. Ya san hanyoyin da ya biyo, ya san irin gwagwarmaya da ya san cewa manya-manyan kasar nan daga bangarori daban-daban, ra'ayinsu daban da nasa daban, tunaninsa daban akan Najeriya, tunaninsu daban. Amma dai da Allah ya nufe shi da shi, ya sa talaka, ya sa shi a zuciyar talaka, kuma Allah ya tsaya masa bayan ma talaka, don da karfin talakan ne kadai babu wanin Allah a ciki ma da abun bai yi ba. To amma Allah ya kawo shi. To ina tunanin daga lokacin da Allah ya kawo shi ya kamata a ce kafin ma ya zo yana da tunanin wa'anne irin mutane ne masu ra'ayi na kishin ƙasa irin nasa masu irin abun da yake tunanin yana da shi na alfari wanda yana ganin su ma za su iya kamanta abun da yake ciki kuma za su iya kallon sa ido su ga yamar gaskiya saboda su ma ba wani abu ne a gaban su illa ƙasar da al'ummanta. To muna tunanin da daga wannan aka fara in kika lura daga lokacin da aka zo aka yi naɗe-naɗe yasa ana ta korafin tunanin ana jira ne a samu mutane da suka cancanta ƙwararru tsayayyu akan abubuwa. Amma daga baya bayan naɗe-naɗen wasu abubuwa da baya sun biyo sannan da aka zo aka samu matsaloli a majalisar nan wanda da ya naɗe hannu a tunanin sa kawai tunda shi mai gaskiya ne ya zo yana gabawa sai ya yi wance wani abu ba. Kuma shi mulki yana da wani kafa musamman irin al'amuran da muke ciki na siyasa ba zai yiwu ba ko da ba a yi a farko ba sai an yi a tsake ko an yi a ƙarshen ana so a samu mafita. Ina tabbatar miki da tun daga farko an tsaya an jajirce maganan majalisar nan an samu irin tunanin da ake so a kai a yanzu duk matsalolin rigimar tattalin arzikin ƙasar da sauransu da ainihin kasafin kuɗin ai ya alaka ne tsakanin majalisa da shugaban ƙasa tunda duk abin da shugaban ƙasa ya sai abin da majalisa ta ce ta gamsu da shi mun yarda da shi a yi gyare-gyaren kar a yi anan sannan a samu abin ya daidaita ya tafi saboda haka kundin tsarin mulki ya bayar to sai aka ɗauke kai a irin waɗannan abubuwa. To ni kirana a nan shi ne tunda dai abin da na tsinta ga shi dan uwana Malam Shawu masan tattalin arziki da kuma Dr. Usman akan waɗannan maganganu ina ganin fa ni a tunani na shi maganan tattalin arziki kaman yanda doctor ya kawo ba maganan cewa yau dan in kana da kuɗi zaka shi ƙasa kaman gidanka ne sai ya zama ne wa gidanka ga window ya dan fashe glass ɗinsa ga TV ka ya baci ga katanga fenti ya baci sannan ana tare da yin waya raba sa zuwa makaranta ga mara lafiya ai ba maganan ka dauki cewa bari in gyara window bari in yi fenti bari in yi ko kuma abin da aka saba yi sai an yi ni fa a tunani na da ina matsayin su malam Yusuf shawaran da zan bayar sai in ce a dawo a tabbatar da cewa an sai isasshen abinci da kowa zai ci ya koshi duk yaro in ya ci abinci ya koshi a gida to zai samu karfin da zai iya ma taka ya je makaranta ba sai ya shiga mota ba bare ce sai a mai AC zai je maganan fentin katanga sai a jira ko da shekarar nan kwata-kwata ba za a yi ta ba. Ma'ana abin da nake nufi kasafin kuɗin nan na ɗaya da aka sa a ciki shine na farko shine aka sa fannin ilimi na biyu hanyoyi na uku harkan ayyuka hanyoyi da ayyuka na uku gidaje da sauransu sannan noma harkan noma ya zama na hudu. To ni a tunani na inda an sa harkan noman nan da ilimi farko a gaba kuma aka jibga abin da ya kamata a nan gurin hanyoyi da ayyukan nan ko da an dakatar da su wannan shekaran an ce za a yi kokari a dai kula da abin da ake da shi kawai to ina ga da an ci gaba sosai kuma da yanzu ihun da ake na wannan kukan kunci na abinci da waye tun da yanzu kan ba abin da ya damu talaka a duk abubuwan nan da suke faruwa da ya wuce maganan kuncin rayuwa na abinci da maganan kuma harkan wutan nan saboda duk wani abu da zai ya shafi wannan abu. To ina ga lalle-lalle da wannan aka mai da hankali a kai sai a canja tunani ba sai an sa abun da aka saba ba tunda dama canji aka ce ai canji ko dama sabanin wani abu ne da ake kai shine ake fada canji in kuma aka ce wani abu da ake kai ne sai an koma kansa da shi za a yi ma'auni to ina ga ai an kauce wa layin canji kuma ana kan wani abu ne na al'ada wanda ake tafiya akai.
Mun gode da wannan bayanai amma saboda karancin lokaci za mu tsaya nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda mu ci gaba. Yanzu a madadin bakin namu Malam Yusha'u Aliyu da Dr. Usman Muhammad da Dr. Sadiq Umar Abubakar da Alhaji Ibrahim Garba Wala da wakilarmu Madina Dauda ne Salo Garba ke cewa barka da sallah saboda kafin mu sake saduwa an sha ruwa ku kasance cikin koshin lafiya Ubangiji Allah ya maimaita mana.
To a gaishe ka yanzu kuma ga nasiha albarkacin Ramadan.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Sunana Uba Ahmad Ibrahim, malami a Jami'ar Jos, bangaren ilimin Shari'ar Musulunci. Azumi dai wata ibada ce wadda Allah Madaukakin Sarki ya farlanta wa mabiya wato musulmi. Ba kuma musulmin da wato Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo musu kadai ba, har da sauran annabawan baya. Duka wani annabi da ya wuce Allah ya ce kamar yadda ya farlanta mana azumi yanzu haka kuma ya farlanta waɗanda suka gabata kuma kowanne yana yi tasirin da ake so na azumi kuma shine tsoron Allah shi ma Allah din haka yace la'allakum tattaqun ko kwa ji tsoron Allah tsoron Allah anan kamar yanda alal misali wasu ke fadi azumi shine kusan ibadar da ba wani riya a ciki don ma zaka yi riyar ka ma ba wanda zai kula ka zaka iya shiga daki ka ci tuwanka ka fito kai ta yaushi kana wayyo azumi yunwa ba wanda ya sani to kaga akwai ikhlasi kenan na inna naha sa'annan a lokaci guda kuma so ake yi ka tsaya lokacin watan nan kai ta ibadu ka nisantar da kanka daga dubu wata shegantaka domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da azuminsa bai hana shi yin gulma ba bai hana shi zage-zage ba bai hana shi wasu maganganu na banza na batsa ba to Allah baya buƙatar ya daina cin abinci da shan ruwa da rana la ma'ana azumi kana wannan kamewa a lokaci guda kuma duk wani abu na sabo kai kokarin barin shi to hakan yana nufin tamkar Allah so yake a watan Ramadan mu dan yi kama da mala'iku waɗanda su bautar Allah kawai suke yi ba sa sabo tunda ku za mu yi kama da su ta wannan hali to mu yi iya kokarin mu wajen kamantawa din dan mu samu babban ladan da ya tanadar mana ladan da babu kamar sa domin ya ce azumi na wane kuma ni ne zan yi sakamako game da shi kaga kuma Allah da kansa yace zai yi sakamako har yana tinkahon zai yi kai ma ka san cewa zai bayar da sakamako ne ba karami ba
to da fatan an amfana yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu saurare suka aika mana
Assalamu alaikum sunana babba Haruna Damba Habaju Bajoga malamin makarantar Zalingo Primary School Ashaka to alhamdulillah cikin ikon Allah da kaddarawarsa da kuma hukuncin sa yanzu muna dabbar kammala wannan azumi na Ramadan dan haka ya kamata ɗan uwa kyawa wanda ji on da muka koya a wannan wata mu ci gaba da rike su sannan kuma gaskiya mu yi tunanin cewa fa duk abin da ya riga ya wuce to fa ya riga ya kubuta bare sake dawa ba har amadin azumina bara ta wuce jiya ya wuce sannan kuma dazuma kazalika ya wuce yanzu da abin da ya rage sai dai gaba to sai mu kokari mu yi tanade domin aikata kyawawan ayyukan da zamu je mu riska a ranar gobe alkiyama
assalamu alaikum mure amurka daga Alhaji Manuru dan uwa mai Allah naje ga local government ina kira ga ministan ayyuka baba Tunde Fashola lalle aiki ya fara gudu titina sun samu amma shi sani direbobin Najeriya da mutanen Najeriya ma hutuki mota momorin su 120 na bai kai wangi ba suna biyowa gari da gudu suna kashe mutane don Allah a dau mataki
to yanzu kuma ga sahaba ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice
Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce yana cike da bakin ciki kan rashin mutunta rayin bil'adama da waɗanda suka kai hari a Bagadaza suka nuna a harin da aka kai jiya Lahadi a babban birnin kasar Iraqin wanda ya halaka mutum 124 ya jikkata 186 a Bangladesh ta ayyana zaman makoki na kwanaki biyu bayan da wasu mayakan sa kai bakwai suka kashe mutane 20 da suka yi garkuwa da su da yan sanda biyu bayan da suka kama su tsawon sa'o'i 11 a wani gidan cin abinci a wata unguwar masu hali a siyasar Amurka kuma jigajigan jam'iyyar Democrat suna hasashen cewa ba za a tumi yar takarar shugaban Amurka karkashin jam'iyyar mai jiran gado wato Hillary Clinton ba saboda ta yi amfani da na'urar karba da aikewa da email na kashin kanta wajen tafiyar da ayyukan gwamnati
to masu saurare na muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman ma Sahabu Imam Aliyu da CD wanda hada mana sauti da kuma injiniya mana wannan lokacin wato Charles Hall ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima